su daman maki ne da Allah ta'ala yake ba wa dan Adam guda biyar, wanda kuma wasu abuwa guda biyar suke maye gurbin su, saboda ba matakai ne na dindindin ba. Sai Annabi alaihi salatu wassalam yace ightanim ightanim karabauta kamori, ka samu ganima, ka ci moriya, ka yi amfani da waɗannan damammaki, khamsan qabla khamsin, ka ci moriyar abu biyar kafin abu biyar su zo. Kana da abu biyar, to ka more wa abu biyar din nan, ka yi amfani da wannan damammaki guda biyar da Allah ya baka kafin abubuwa guda biyar su maye gurbin su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kirga na farko, shababaka qabla haramik, kai amfani da damarka na kuruciya, kai amfani da damarka na yarinta, kai amfani da damarka da Allah ya baka yanzu, saboda tsufa yana nan tafi, abinda kake iya kamawa, abinda kake iya riƙewa, abinda kake iya yi, wata ran sai dai kaga ana yi. Sai dai ka dinga yara ku yi a hankali, ku ba a hankali, ba za ka iya ba kai. Allah ya baka wannan dama, ka yi amfani da ita. In ilimi kake nema, ka dage ka nemi ilimi sosai. In kuɗi ne, ka tsaya ka nemi kuɗin sosai. In wani aiki ne, ka tsaya ka inganta shi, ka yi shi sosai. Domin an ce abu uku Allah ba zai haɗa maka su ba: da kuɗi, da lafiya, da lokaci. Da kuɗi, da lafiya, da lokaci, ko da ƙuruciya. Yaro yana da lokaci, amma ba shi da kuɗi, ba shi da wato dama, amma akwai ƙuruciya. Ƙuruciya ko lokaci ce. Ana nan shi kuma matsakaici, za ka ga shi kuma yana da wataƙila kuɗin da lokacin, amma ƙuruciya kuma ta tafi. Mutum yana tsufa kuma, sai ka ga ya rasa lafiya koda da kuɗin, ko sai ga ya rasa lokaci. In kana yaro sai ga kana da lokaci mai yawa, amma wani lokaci sai ka ji mutum yana wallahi ba ni da lokaci, wato ko sai ka ji ana ba shi da lafiya. Yanzu sai ka ga mutum ya ƙara rayuwarsa yana neman kuɗi, sai kuma ya ƙarar da kuɗin yana neman lafiya. Ka ƙarar da lafiyarka wajen neman kuɗi, kuma ka zo ka ƙarar da kuɗin kana neman lafiya a asibiti. Saboda haka Allah ba zai haɗa maka jin daɗin duniya gaba ɗaya kai kaɗai, ya yi maka damuwa, ya yi maka baƙin ciki, ba zai yi ba. In ka samu wannan, sai ka rasa wannan. In ka samu wannan, sai ka rasa wannan. To sai Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗaɗar da mu a wannan hadisi cewa kana da ƙuruciya, in baka san daɗin ƙuruciya ba, ka tambayi wanda ta wuce tasa. Alalaita shabab ya udi yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Wani tsoho ya ce, kai, ina ma ƙuruciya za ta dawo, ina ma za mu sake samun ƙuruciya, mu yi amfani da ita ba yadda muka yi amfani da ita a baya ba. Ba mu san daɗin ƙuruciya ba sai da ta wuce. To da haka Annabi alaihi salatu wassalam yake karantar da matasa a yi amfani da wannan dama. Kullum ina cewa duk matashi, alamar lalacewar matashi abu biyar ne. Duk matashin da ka gan shi a cikin abu biyar, to alama ce ta ya ɗauko lalacewa. Na farko, in baya karatu. Duk matashin da baya karatu, baya na boko, baya na muhammadiya, to alama ce ta hatsari. To wannan zai zama hatsari nan gaba. Ba boko, ba muhammadiya. Sannan na biyu, in ka gaba ya da sana'a, wanda bai da sana'a zai ga ana dinka riga, zai ga ana sababbin wayoyi, zai ga ana sababbin huluna, zai ga ana dinke dinke kala kala, zai ga ƴan mata sun ci kwalliya kuma yana son yayi budurwa. To kaga tunda bashi da sana'a kuma buƙatar lokacin kashe kuɗi yayi, to dole fa ya fara kai hannu kan na wasu. Saboda ba ilimi ba sana'a, to larurori guda biyu da talauci da jahilci za su danna mutum. Sannan na uku, in kaga baya kula da sallah, wanda baya salloli biyar a jarfi, in kaga matashi za a kira sallah biyar baka ganshi a masallaci ba, za a bude makaranta baka ganshi a ciki ba, za ka je wajen sana'a baka same shi ba, ya samu manya-manya matsaloli guda uku da suke rushe rayuwar matashi. Sannan na hudu, saba wa iyaye. Duk wanda kaga abokan rigimarsa su ne iyayensa, kullum ya sa su kuka, ya sa su bakin ciki, ya sa su damuwa, sun ba shi shawara ya ki dauka, sun masa nasiha ya ki dauka, yana jawo musu rigima da zagi, kullum a unguwa da shi ake fitina, kullum babansa a cikin kuka yake, babansa a cikin kuka take. Wannan kukan iyayen da bakin cikin da yake cusa ma iyayensa ba zai bar shi ya ci gaba ba har abada a rayuwarsa. To sannan sai ya fada na biyar, shine shaye-shaye. Duk matashin da ka auna shi da abu biyar din nan, kaga ba shi da sana'a, baya zuwa sallah, baya zuwa makaranta, baya kula da martabar iyayensa, kuma kaga ya fara shaye-shaye, to kai masa kabbara hudu kawai kace Allahumma ghafirhu warhamhu, rayuwa ta lalace. Dan haka Annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana muhimmancin kuruciya da yadda za a yi amfani da ita domin a ci moriyarta a gaba. Sai ce wasihataka qabla saqamik, kai amfani da lafiyarka, Allah ya baka lafiya, to kai amfani ka ririta ta, kai amfani da ita inda ya dace, ka kiyaye abin da zai lalata lafiyarka, kakka sha baya, kakka sha abin da zai kara maka kuzari da yawa, ko abin da zai kara maka ya hana ka bacci ko ya jawo maka bacci. Waɗannan kwayoyi na kara kuzari da kwayoyi na mantar da damuwa da kwayoyi na hana bacci da kwayoyi na kaza, in dai har lokacin bacci zai ba za ka yi bacci ba sai ka sha kwaya, to kana cikin matsala. In har akwai abin da zai hana ka bacci lokacin sa yayi, to kana da matsala, ka dauki abu fiye da yadda yake kenan. Din dama ba lahira ce take hana mu bacci ba, wani abu ne na duniya. In ya sha kanka kana kwance, sai dai ka dinga juyawa kana ta tunanin ya za a yi da safe, ko ka dauko wata rigima, ko ka dauko wata matsala, ko kana neman wani abin da baka kai ka neme shi ba, ko ka sa wa kanka wata damuwa, sai ka zo ka kwanta bacci ya kiyewa, sai ga mutum ya afa kwaya. To duk lokacin da aka ce da kwaya ake jawo bacci, ko kuma kana son kai wani abu bacci ya zo, kai ko baka son kai bacci kuma lokacin sa yayi, sai ka sha kwaya, sannan ne zaka kori bacci. Da koran bacci da kwaya, da jawo bacci da kwaya, duka matsala ne. Shi yasa Malam Ibn Qayyim yace dan adam ya kiyaye wa gangar jikinsa abubuwa guda goma. Waɗannan abubuwa guda goma da sun zo a yi su, yace na farko, in kana jin bacci kawai ka kwanta kai bacci, in dai kaga bacci ya zo to ka kwanta kai. Yace na biyu, in ka ji gajiya to ka huta. Ba wanda yace kai ta aiki kamar inji, ko inji ana kashe shi ya huta. In ka gaji ka huta, ba a yi ka dan kai aiki awa 24 ba. Ibada ma Allah bai sa mana ita da yawa yadda za ta dame mu ba. Ku duba dai salloli biyar din nan da muke yi, a cikin awa 24 minti 1440 sallah ba ta wuce awa daya. Azhar, la'asar, magriba, isha, asuba da nafil kullunsu ba sa cinye mana awa daya. Kun ga Allah ya ba mu awa 24 kenan mu huta. Azumin Ramadana wata ɗaya muke yi, mu huta wata 11. Allah bai sa mana yadda za mu gaji ba. Haka nan kuma zakka, so ɗaya ake a shekara, kuma sai ya kai nisabi, kuma ɗaya bisa 40 yadda ba zai dame ka ba. Hajji, so ɗaya tak ake a rayuwa, in ka koma nafila ne. da kun ga kenan ba dalilin da zaka gaji ka ki hutawa in ka ji bacci yace ka yi bacci in ka gaji ka huta in ka ji yunwa malai yace ka je ka ci abinci in dai ba azumi kake ba in ka ji yunwa ka ci abinci na hudu yace in ka ji kishirwa ka sha ruwa na biyar yace in ka ji zaka zaga kana jin bayan gida to ka je kai kakka rike shi na shida yace in kana jin fitsari shi ma ka je kai kakka rike shi sannan yace na bakwai idan kana jin haraswa wato kumallo ya taho to ka je kai shi yace na takwas in ka ji atishawa kada ka rike ta kai atishawanka na tara yace idan ka ji wato ham abinda me ake kiransa ka ji wato ka kai wani matsayi da kake bukata aure wato kana diga yace to ka je kai aure dan shi ma kamar yunwa ne kamar yadda ake cin anje yunwa to shi ma anje aure ya kamata a je aure akwai na goma zan tuno shi wata kila kafin gama amma wadannan abubuwa ya kasu a cikin zadul ma'ad wanda yace rike su a jiki yau ce sai an ce akwai wani ciwo a jikinka wanda wani abu ya fito sai an maka operation an cire shi wanda cire shin kuma lafiya ne a jikinka yace to kaje a cire shi kamar ce wani kari ya fito ko wani abu ya fito yace duk abin da rike shi a jiki zai raunana jikin kisa sai kaga wani gangar jikin sa bata kai daidai da shekarun sa wajen lalacewa ko kuma zaka ga shekarun sa sun fi karfin gangar jikin sa sai ga mutun yayi 80 yayi 90 amma yana yin aikin da dan 40 zai wani kuma yayi 40 yayi 50 amma ba zai iya aiki da dan jikin ya riga ya lalace saboda ba a kula da shi da motsa jiki da tafiya da sauran abubuwa da dan adam yake samun huci kuma ka hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mutum ya daina cin abinci sai ya ji famfam annabi yace ka raba cikinka uku rabi abinci rabi iska rabi ruwa kakka dinga yin famfam wannan duka dan me dan ka kula da lafiyar jikinka dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya wa ginaka qabla faqari kai amfani da wadatarka Allah ya baka wadata to kai amfani da wadatar wajen yin abin da zai amfane ka a lokacin da wadatar ta kare ma'ana kai sadaka ka fidda zakka ka kyautata wa uwanka ka kyautata wa makotanka ka kyautata wa iyalinka ka kyautata wa kanka ma don musulunci bai da ka tsiya da kanka kana da hali ba wani zaka ga an jarabce shi da kauro kauran nan hakan sa yake wa yana jin yunwa ba zai ci abinci ba yana da hali ba zai sa riga mai kyau ba ba zai zauna a gida mai kyau ba zai wadata kansa da iyalinsa ba kaga yaya da mata suna addu'a Allah ya kawo wani dalili da mutum zai mutu domin abin da ya ajiye su samu su ci saboda shi bai ci ba shi bai ba su sun ci ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai maka arziki ka kici abinda aka hana almubazziranci wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama Allah ya ce wanda ba sa yin albazziranci ba sa kauro suna tsayawa tsaka-tsaki dakan Allah ya baka wadata a ga tasirin wannan wadata a tare da kai kuma jama'a su amfana da wadatarka shi yasa wani zaka ga in ba shi da shi al'umma tana masa addu'a ya samu saboda in ya samu kowa ya samu wani ko in ba shi da shi kowa ma murna yake a ce sun kare a ce yace yawa yawa kare da suka kare dama da ya samu shi kada ya ci abin sa koda ka kare wasu bai shafe mu ba amma wanda zaka jana Allah sarki Allah ya kawo ai wannan mutum in dai ya samu da makota da ɗan uwa da dangi kai har addinin sa baya wasu kaci da shi to zaka rashin ka rashin al'umma ne samun ka samun al'umma ne amma an ka zama hanauman nau to da ka rasa kowa murna yake saboda rashin ka alheri ne ga al'umma saboda ba sa amfana da wannan zaka annabi alaihi salatu wassalam yace kai amfani da wadatarka kafin rashin wadata da aka ce ai ni arziki na zan tafi da shi har ƙarshen rayuwata akramaka Allah shi farashi ba ana nufin rashin kuɗi ba akwai lokacin da ga kuɗin amma duk wani abu da kashi na mai dadi a duniya likita sai ya sa maka doka ka kai banda nama banda AC banda sanyi banda gishiri banda sukari banda mai banda magi banda shinkafa, banda doya, me zogale, rama, dinkin, an maida kai kauyen ku ga arzikin kana kallo araba ka da an kunna mun kasa cika kashe kashe likita ya ce banda sanyi da kani ko ruwa ya taba ji cika wannan yi bayar da shi yayi sanyi da an zuba mai abinci ce kai wannan da mai da yawa bu ku sa gishiri ba ko ba sa magi ba ko a ce ba sa bai ce to shike rayuwa fa kenan da ranka da lafiyar ka ga abin duniya ya gagare ka wannan baka kira shi rashi ba mai amfanin sa saboda haka kai amfani da damar ka kai alherin da za a tuna da kai lokacin da ka rasa wa faragaka qabla shugulik yace kai amfani da faraga faraga ga ta nan da yawa wani office Allah zai bashi wani kaki Allah zai bashi wani katuwa kujera Allah zai baka kai ke sign ga file nan a gaban ka tili in kaga dama ka wa mutun sign kaga dama kake duk file din da yazo kai ya tsaya a kara maka Allah bude kaga meye a file din nan wani ne zai tafi karo karatu ko zai tafi aiki ko za a sallame shi ko za a bashi haƙin sa ya gama aiki sa masa hannu ya tafi karka bari file ya kwana ofishin ka duk file sallame su wani yana nan yana addu'a wani yana nan yana kuka akan file din sa ya shiga ofishin ka ya fito a sallame shi karo karatu zai shi ba abin da ya shafe ka in ya ƙara karatu ya gama aiki sallama sa zai bashi fansho din sa da gratuity din sa yana neman kaza bashi wata ran kujerar nan sai kaga ba kai ne akai ba da tana da woma a hannun wani ka ba za ta iso gare ka biraka kada mutun ya dauka kujera ta sace dindindin sawa'un kujerar mulki ce kujerar office ce kujerar karatu ce kaki ne kake wa kowa mugunta dan kana da kaki ko wuce ka mutun zai zo ya wuce dama ce Allah ya bashi amma zaka ji wani yana kai wannan fa muka bashi dama tsiya zai mana sa file din a kasa sai ya kusa zuwa sama ce mayar da shi kasa sai kusa zuwa kama ce tsora shi a can kasa wa kai wa wani mugunta wannan ba daidai bane faraga ka qabla shugulik kai amfani da wannan faraga da dama da Allah ya baka kafin Allah ya shagaltar da kai kai ma wata ranka zama cikin masu billahi ana maka jiniya wata ran sai dai ka ji ana wa wani kana sama wata ran sai ka kasa ko kasa rayuwa ce Allah bai yi kowa dan ya zauna a sama har abada ba yayi sama yayi kasa na kasa su kalli na sama su kallo na kasa su girmama na sama su tausaya ma na kasa haka Allah ya tsara abu wanda baya ganin girman manyan mu baya tausayin na kasa mu baya tare da mu wannan dama ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka same ta kakkai wasa da ita sannan na karshe yace wa hayataka qabla mautika din gurungum kai amfani da rayuwarka kafin ka mutu mutuwan nan bata bada notice kuma mutuwan nan ba shekaru take kirgawa ba balle ka ce ai saura shekara kaza jariri ma ya mutu a cikin mahaifiyarsa wani ma barin sa aka bai zo duniya ba in ka je makabarta akwai kabarin jarirai akwai kabarin masu mulki akwai na malamai duk wata fi'a duk wani mukami duk wata kujera bata hana mutuwa ba dan haka a Najeriya muna da kabarin shugaban kasa muna da kabarin gwamnoni muna da kabarin malamai muna da na sarakuna muna da na attajirai muna da na yan boko ba abin da ke hana mutuwa a lokacin ta yi ka fara ba za a jira ka gama ba sawun abin da kake yi ya shafe ka ko ya shafi addini mutum yana sallah ba Allah ya dauran sa bai jira ya sallama ba kaga dai sallah Allah yake wa amma da lokaci yayi sai Allah ya dauke shi yana sallah saboda lokaci yayi ba za a ce ai tunda Allah yake bautawa a jira ya ƙara sallah ba to balle wanda yake yin abin son zuciyarsa wani ma dakin karuwa ka dauran sa kowa ko inda Allah zai dauki ransa wanda ka mu kiyaye kanmu mu ji waɗannan shawarwari guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nana ta mana kai amfani da kuruciyarka kafin tsufanka lafiyarka kafin rashin lafiya wadatarka kafin talaucinka damarka kafin ta kare rayuwarka kafin mutuwa Allah ka ba mu ikon amfani da waɗannan damammaki mu aiwatar da su inda zai amfane mu duniya da lahira Allah muna roƙonka rahamarka da jinkanka da alkhairinka da rahamarka da kake rabawa Allah ka sa muna da rabuwa ciki Allah ka kalli buƙatunmu na alheri ka biya mana Allah abin da yake damu mu ka yaye mana Allah wasu mu suna cikin damuwa ka yaye musu damuwa wasu mu suna cikin ciwo Allah ka ba su lafiya wasu mu suna da buƙatu na alheri Allah ka biya musu Allah muna roƙonka rahamarka da jin ƙanka da albarkarka da alkhairinka Allah ka sa muna da rabuwa ciki Allah wannan ƙasa ta mu ka bata lafiya ka bata zaman lafiya zabe da aka yi waɗanda suka yi nasara Allah sa su zame mana alheri wanda ba su yi nasara ba Allah sa hakan su ma ya zame musu alheri sauran zabeni da zai Allah sa ayi lafiya a gama lafiya kullum muna nasiha a nisanci ɗaukan makami da zage zage da cin mutunci a lokacin zabe akwai rayuwa bayan zabe akwai kuma rayuwa a gaban Allah kada jam'iyyu ko bambancin ra'ayi ya samu ci mutuncin juna ko mu zagi juna ko mu zubar da jinin juna wata rana za a zo a ji kunya a duniya kuma a ji a gamu da sakamakon Allah a lahira Allah muna roƙonka ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al almauta rahatan lana min kulli sharr ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم